Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarwaniya da fara'a da nomad da darul da kuma niya muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu alfarido kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashenhausa.com ko kuma voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 12 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji fashin baki kan matsalar tsaron Najeriya, sannan kamar kowace ranar Juma'a din za a ji shirin kallabi tsakanin rawuna da shirin jaridun Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan majalisun Amurka sun yi murnar kama wanda ya kafa WikiLeaks da take kwarmata bayanai ta kafar yanar gizo Julian Assange a Burtaniya, kuma sun matsa kan a kawo shi Amurka domin ya fuskanci shari'a. Yanzu lokaci ya yi, inji Sanata John Connor na jam'iyyar Republican daga jihar Texas, wanda ya ce da murya Amurka na yi farin ciki yanzu zai fuskanci hukunci. Mun gode Allah, inji Sanata John Manchin na jam'iyyar Democrat daga jihar West Virginia, ya ci gaba da cewa wannan abu ne da ake bukata kwarai da gaske. Na godiya ga abokanmu na Birtaniya. An kama Assange ne bayan da kasar Ecuador ta janye kariyar da take bashi na gudun hijira, inda yake amfani da ofishin jakadancin kasar da ke birnin London. Amurka na zarginsa a wani kutsen yanar gizo da aka yi sanadiyar kwarmata wasu bayanan sirri a shafin WikiLeaks. Shirin da sojojin Sudan suke yi na baba kere kan madafin ikon kasar yana samun suka daga masu zanga-zanga da kuma kasashen duniya waɗanda suke so su ga kasar ta Afirka ta koma turbar demokradiyya. Ministan tsaron Sudan ya sanar da juyin mulkin ta gidan talabijin na kasar a jiya Alhamis, bayan da sojoji suka hambar da dadaddan shugaban kasar Umar al-Bashir daga karagan mulki, bayan an shafa watanni ana ta zanga-zanga akan mulkin na kama karya na tsawon shekaru 30. Awad Muhammad Ahmad Ibn Auf ya ce gwamnatin sojan ta wucin gadi za ta gudanar da mulki na shekaru 2 masu zuwa. Ya kuma ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon watanni 3 na dakatar da kundin tsarin mulki da kuma rushe majalisa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis ya yi imani cewa manyan jami'an tsaron Amurka sun yi wa kwamitin yakin neman zabensa na shekarar 2016 leƙen asiri, wanda wannan zargi sabon Attorney General ɗin Amurka William Barr ne ya fara yi. Trump ya faɗa a fadar White House cewa ya tabbatar an yi leƙen asiri ma kwamitin yakin neman zabensa. Wannan ikirari nasa na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ba ya faɗa wa kwamitin majalisar dattawa cewa ya yi imanin cewa leƙen asiri ya faru a lokacin yakin neman zaɓe, duk da bai faɗi takamaiman abin da yake nufi ba. Kotun kula da harkar tattara bayanan sirri kan 'yan ƙasashen waje ta sha ba da umarnin a sa ido a kan wani hadimin Trump mai suna Carter Page. A jiya Laraba, Trump ya ce zai kira wannan leƙen asiri wanda ba bisa ƙa'ida ba. Ya kuma ce masu bincike da suka fara bincike tun da farko a kwamitin yakin neman zaɓensa sun yi yunkurin juyin mulki ne, kuma sun aikata cin amanar ƙasa don su hana shi samun nasara. Shugaban Amurka Donald Trump yayin da yake zaune tare da shugaban Koriya ta Kudu a fadar White House ya bayyana shirye-shiryensa don sake gudanar da wata ganawa tare da shugaban Koriya ta Arewa a kokarin kulla wata yarjejeniya da za ta daina kera makaman nukiliya. Ganawa ta uku na iya faruwa, inji Trump, muna bin abin daki-daki ba tare da sauri ba. akwai kananan yarjejeniyoyi da za mu iya yi da dama, in ji Trump yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a ofishinsa lokacin da aka tambaye shi ko zai iya amincewa da kowace irin yarjejeniya koda bata hada da kawar da makaman nukiliya ba. Yarjejeniyar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a jawabinsa ya ce an samu ci gaba a ciki. Trump ya sake amsa wata tambayar inda ya ce ya yanke shawarar ba zai sake kakaba wasu takunkumai masu tsauri ba ga Koriya ta Arewa, amma yana son a ci gaba da aiwatar da takunkuman da aka sa mata a yanzu. Masu goyon baya da masu adawa da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai sun sha alwashin ci gaba da kamfe bayan da shugabannin tarayyar Turai suka kara wa Birtaniya watanni 6 na kokarin da take na ficewa daga gamayyar. Tsawaita wa'adin tanadi na 50 ya kauda fargabar Birtaniya na ficewa daga tarayyar Turai ba tare da an cimma yarjejeniyar ka'idar ficewarta ba. Sabon wa'adin shine 30 ga watan Oktoba. Jinkirin zai ba wa Birtaniya damar ta shiga zaben tarayyar Turai da za a yi a watan Mayu, kuma akwai wasu 'yan alamomi da suke nuna cewa 'yan majalisar Birtaniya za su yi amincewa da kudirin yarjejeniyar ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai na Theresa May a ci gaba da dambarwar siyasa da ta ƙi cinyewa. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya sanar da ƙarin wa'adin a jiya Alhamis.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda ba a rasa sani ba, matsalar tsaro ta addabi arewacin Najeriya, inda ake ta sace mutane don ansar kudin fansa da fashi da makami da fadace-fadace da dai sauransu. Kan wannan ne abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da shugaban kungiyar tabbatar da shugabanci na gari a Afirka da kuma yaki da almundahana Malam Awwal Rassanjani, wanda ya ce
wannan rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya, kaya daga Zamfara zuwa Kaduna zuwa Katsina zuwa wani bangare ma na Taraba har ma da Kano da kuma wato kamar Yobe da Maiduguri da Adamawa, duk waɗannan bangarori da Benue, duk bangarori ne a arewa da ake ta fama da rashin kwanciyar hankali. Allah ne ya san yawan adadin dubunnan mutanen da aka kashe, Allah ne ya san yawan ya adadin mutanen da aka yi garkuwa da su, Allah ne ya san yawan tashin hankalin da bala'in da aka ringa afkawa jama'a a wannan bangare. Saboda haka dole ne gwamnati ta tashi tsaye ta kawo gyara wajen bangaren tsaro a Najeriya. Bai yi ana kashe makudan kudade wajen bangaren tsaro amma ba a samar da tsaro, ba a samar da zaman lafiya ga 'yan Najeriya. Akwai wani abu da ake kira a gwamnati wai wani shi security board, wasu kudade ne waɗanda jami'an gwamnati daga shugaban ƙasa zuwa gwamnoni zuwa shugabannin karamar hukumomi suke, har ma wani zumin zaka ga wasu ministoci ma da sauran jami'an gwamnati suna ɗiban waɗannan makudan kudaden wai shi security board. Wannan security din board din ba a kula ba a auditing dinsa, ba ɗan majalisa ba sa kula da yanda aka kashe shi, kamar kuɗi ne dai haka kawai na banza. Zaka ga an kwasa shi, sai zaka ga wasu suna azurta kansu maimakon a amfani da shi wajen kawo zaman lafiya da tsaro a ƙasa, a jihohi da ƙaranan hukumomi. Sai kaga waɗannan kuɗaɗen an sace su, kamar jami'an da za a ɗiba ma ko 'yan sanda ko sauran jami'an tsaro, dole ne a tantance don a tabbatar da kan cewa ba ma masu laifi ne ko kuma waɗanda za a haɗa baki da su a ringa irin waɗannan ta'asan ba ne. Da kafin a ɗauke ka aikin tsaro a Najeriya sai an yi cikakken bincike a kanka, amma yanzu saboda al'amari ya ɓaci ya lalace, in dai ka ba da cin hanci zaki ga cewa an ɗauke ka, ko kuma in wani naka babba ne a wajen kawai za a ɗauke ka ba tare da ma an tabbatar da kan cewa kai mutumin kirki ba ne ko kuma kana ma da sha'awar yin aikin don ka kawo taimako a kawo tsaro. Sa'annan dole ne kuma gwamnati in dai ta ɗibi ma'aikata na tsaro, dole ne a tabbatar ana ba su cikakken salari albashi, ana ba su cikakken kulawa, saboda dama zaka ga cewa an halaka su iyalansu suna nan cikin wahala ba wanda yake kula da su duk waɗannan in ana so a daina irin shekantakar da ake yanzu a Najeriya musamman ta bangaren arewa inda ake wato garkuwa da jama'a yanda ringimu kala-kala tsakanin na addini da ni kabilanci da ni siyasa ko kuma tsakanin makiyaya da manoma in dai har ana so a daina to dole ne sai an kawo wannan tsari sa'annan abu na uku dole ne in dai har ana so a daina wannan rigimu da ake yi to matasa da ake amfani da su dole ne a samar musu damar da za su yi karatu dole ne a samar musu aiki idan sun gama makaranta yanzu in dai ba a daina wannan wato karban cin hanci wajen samarwa da mutane wato damar da za su tafi makaranta ba ko kuma an rage wato irin kudaden da ake karba dan kafin ka samu ka shiga makaranta to zaka ga cewa jama'a da dama yara musamman matasa ba za su iya biya ba iyayensu ba su da wannan kudin saboda haka zaka ga wasu marasa kishi suna amfani da su wajen bangaren siyasa ko ringimin addini ko kabilanci dole ne gwamnati ta tabbatar da kan cewa an kawo gaskiya da adalci a cikin jagoranci dole ne gwamnati ta tabbatar da kan cewa jama'a an samu musu aikin yi dole ne gwamnati ta tabbatar cewa makarantun mu an kawo gyara an kawo malamai wanda suka sun san abin da suke kwararru dan gyara harkar ilimi a Najeriya saboda ta wajen bangaren ilimi ne zaka sa kasa ta iya bunƙasa
Malam Awalar Rasfanjani kenan shugaban kungiyar tabbatar da shugabanci na gari a Afirka da kuma yaki da almundahana ke fashin baki kan al'amuran tsaro a Najeriya to kafin mu ci gaba ga wannan annan haka yake kuma gaida marigayi dan kwairo yanzu kuma bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba
ya salamu ko hayya hayya salamu Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, har yanzu dai muna nan tare da Professor Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata.
Shekaru nawa kika yi yanzu kina koyarwa a Harvard University?
Shekara 11 nake gwa.
Kuma akwai wani takamamman darasi da kike koyarwa?
Ito, na yi dai wannan na shari'a din shekara 4 na yi shi a Zube. Kuma na yi critical human rights thoughts din. Na yi gender violence and justice. Da shike jami'a irin na Harvard wanda suka kame ta daban ne. Mu din suna amfani wani lokaci da abubuwan da muka sani kaɗan da inda muke, kamar yanzu na zo nan na research na rubutu.
Wato kina bincike da kuma rubuce-rubuce?
Rubuce-rubuce. Saboda shekaran da ya wuce sai aka gayyace ni, wai akwai wani zai je magana ɗan arewa da kuma islama da kuma ɗan Boko Haram. Sai na je ni, ɗan kudu ne bai rabe ni. Ya karanta shi ta test. Ya zo shi ma ya bincikensa ya rubutunsa ya je yana sai wallafa takarda an kira shi babban jami'a ya zo ya magana. Fiye da rabi da abin da ya ce ba annan ba ne ko kaɗan. Ya nuna abubuwa da yawa na ta rubutawa. To a wani lokacin idan mu bamu da yawo mu a gurin abin da ya faɗa din nan shine duniya ta fita da shi, wanda suka zo su ne za su je su yi making wasu doka-doka da zai shafe mu nan da baya. Shi sa muka gagara cin gaba, saboda masu magana on our behalf din ba mu bane.
Abubuwan da suka shafe mu ba mu kanmu bane.
In bamu tashi mun tsayin daka ba. So wani wai kaga ko ne yana so ya ci gaba, ka ce a wannan zai zo ya wuce ni. Ba haka bane yanzu ake a duniya. Idan kin gani ina Harvard ban kawo ki ba, ni na fadi. In ban dauke ki na saki a kafada na ba, ke ki zama tauraro fiye da ni, ni na fadi ba. Ni ban karu ba. So ni abin da nake son fadi a cikin wannan magana da muke, especially mata, ba za mu kuma iya yin wannan din ba idan ba mu karantu ba. Fiye da ƙara karatun nan sai mun taimakawa kanmu da kanmu. Mun ja ƙanana ko ma manyan mu din da suka fi mu nuna su a duniya. Wannan Boko Haram din ta yi kai ta yi gaba, ta buwaye mu. Ya wuce Boko Haram, akwai rashin wasu abubuwan da ya kamata bai da ba mu tashi mun yi din ba. To ina kira especially ga iyaye mata da kuma masu tashi na bayan mu kan cewa ina kiran shi abin soft power. Muna da shi wannan lalima da Allah, shi wannan soft power din mu mata fiye da kowa. Mu yi amfani da shi mu jawo yaran mu kusa da mu. Gani nan na kasan duniya ne, amma yara nan ba su tafi su zauna a wani gida ba, sai yara kullum ki samu yara gidana.
Kin kware a professor nan, samun wannan professor Hajiya a wani fanni kika kware?
A fannin human right,
haƙƙin bil adama.
Haƙƙin bil adama a shi kuma a gefen shari'a da mata.
To Hajiya, duk wannan bayanai da yadda kika kai wannan lokaci na rayuwarki, ki magana ƴaƴa ɗazunaki, ƴaƴanki nawa ne, ya kuma mai gida ya ɗauki wannan nauyin karatu da bincike-binciken da kika ta yi ɗannan?
Ina da ƴaƴa biyu, da Abubakar da Mahmud, suna da sunan Turanci da Nico da Silvio, amma Abubakar da Mahmud sunansu na Hausa. Babansu daga farko dai ya nuna kamar yana so ya goyi baya, to daga baya kuma da shike tsalle-tsallen nawa yayi yawa sai ya ce shi ba zai iya ba. Amma a daukan nawayan makarantar sai yana kokari. Zaman ba ta yi sosai ba saboda yanda rayuwa ta kaya. Amma mun dare gode wa Allah.
Ya ne girma
makaranta. Shekara 20 da shekara 16.
Suna makaranta a nan gida Najeriya ne ko tare da ke a Harvard?
Suna can Boston, yana jami'a zai gama bana. Shi babban kenan Abubakar. Shi karamin Mahmud kuma yana makarantar soja a Virginia, shi ma American. Shi ma zai gama bana na secondary. Dukkan su suna jin Hausa.
To yaushe ne kike da burin dawowa gida ki zo mu ma mu amfana da wannan ilimi da kika samu daga wasu kasashe?
Ni burina ba in zauna a can ba ko kadan. Rena ba dauki zama a kasan waje ba ko kadan. Wani lokaci ina so in dawo don na shiga na fita. To karfin zama na saboda yara ne. Ni kan ban yi yin zama ba sam, amma kuma yanda yanayin gida yake wani lokaci naga kaman taimako da nake yi a kasan duniya kaman yana da karfi. To kin ga ina nan Najeriya ba zan iya yin abin da na yi ina Harvard din ba. Akwai wani taron da aka yi a shekaran da ya gabata 2018 a Faransa, da shugaban kasar Buhari ya tafi. Mun haɗu da shi na sanagar ya zo na je na same shi muka gaisa. To wani lokaci in ba kai ka fita din ba, wani ne zai ci baki da baki albasa da bakin ka. Da aka tashi kuma sai sha 11 shugabanni 11 suka zo inda muka yi magana
suka yi taron su.
Akai kowa ya tafi nashi wannan muka samu 11. Aka samu ni yar arewa na tsaya na yi magana. Amma ni abinda na sani kalile ne da wasu irin kamar irin ki ko Hajiya Aishatu Muhammad ko wasu akwai wanda ku kun fi ni sani Dubai, amma inda na samu kaina baka samu kanku ba. Ni kuma a kaina ne yake wasu burden ne a kaina da ya kamata ni in dauko ku in kawo ku ko exchange nawa. To idan muka gane akan cewa wannan yafi wannan ya wannan yafi wannan muna jawo wannan sani din ba wai saboda kabilanci ko kuma saboda wani abu, a'a wannan sani muke jawa muke kafata. To wato gaban mu yana da kyau
ba mai hasada ba ma yan uwa ma junan mu.
Wannan hasadan wallahi shine nake so in Allah zai ban kwanaki mai yawa zan ci gaba da roko da kuma fadarkarwa akan cewa bisabilillahi mu dinga jawo
juna
a jikin mu mu ga akan cewa ke kin sani yafi ni ba wai na rena kaina bane, a'a ke fi sani yafi ni din.
To masu sauraro anan zamu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da karshen wannan hirar. Amma da dan babban bakuwar ta mu Professor Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ki yanzu kuma ga Zahar Aminu Fage da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara ne da jaridar Politico da labari mai taken Shugaba Trump ya kira rahoton bincike na musamman na Robert Mueller da sunan yunkurin juyin mulki. A ranar Larabar da ta gabata ne Shugaban Amurka Donald Trump ya kira rahoton Robert Mueller mai bincike na musamman da sunan yunkurin juyin mulki ne da kokarin cire shugaban kasa daga ofishinsa. Yace wannan bincike ne ba bisa ka'ida ba, an fara shi ne ba tare da ka'ida ba, dukkanin binciken ba daidai bane, in ji shi shugaban yayin da yake ganawa da manema labarai a wajen fadar White House kafin ya tashi zuwa jihar Texas. Shugaban ya kuma yi zargin binciken na Mueller da masu taya shi binciken akan ko masu yakin neman zaben shugaba Trump sun hada kai da gwamnatin Russia a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da sunan mutane ne da suke kin Donald Trump. Bari mu je jaridar Washington Post inda aka rubuta labari mai taken an tuhumi mutumin nan da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwa internet WikiLeaks. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta tuhumi mutumin nan da ya kafa dandalin kwarmato ta hanyar sadarwa internet WikiLeaks Julian Assange da laifin hada baki wajen yin kutsan na'urar kwamfuta, inda ta zarge shi da taimakon tsohon jami'in sojan ayyukan leken asiri Chelsea Manning da fallasa bayanan sirri. A cikin tuhumar an bayyana cewa a watan Maris shekarar 2010 Assange ya hada baki da Chelsea Manning da suka saci hanyar kutsawa rumbun kwamfuta da ake ajiye bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Wannan sanarwa ta zo ne yan sa'o'i bayan da Burtaniya ta kama Assange yau Alhamis, mataki ne baya-bayan nan da aka yi da ya shafi harkokin shari'a na tsawon shekaru 7. Assange ya fake a ofishin jakadancin Ecuador tun shekarar ta 2012 domin gudun kada a ta sakeyarsa zuwa Sweden inda ake tuhumarsa da laifin fyaɗe. Daga baya Sweden ta janye tuhumar da take yi masa, amma ya ci gaba da zama a ofishin jakadancin domin gudun kada Burtaniya ta tasa eyarsa zuwa Amurka dangane da bayanan sirrin gwamnati da dandalin WikiLeaks ya wallafa. Daga ƙarshe sai jaridar Express ta Washington Washington Post, inda aka rubuta labari a ranar Larabar da ta gabata ne babban Attorney General na Amurka William Barr yake komawa gaban 'yan majalisun dokokin Amurka don ci gaba da bada shaida kwana daya bayan da ya yarda da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi rahoto na musamman na Robert Mueller. Amma duk da haka ya ce yana tsammanin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima a cikin mako guda. Ba ya fuskanci tambayoyi masu yawa da kuma zafi daga 'yan jam'iyyar Democrat wanda suke zargin yana kare shugaba Donald daga nauyin binciken. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Zahara, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Kasim Aliyu, fadaunin matasan Asad a jihar Sokoto. Sashen Hausa ina son in hani da wannan dama wajen da takona ga al'ummar kasar ta dangane da jin mulkin da sojojin kasar su suka yi ma shugaba Umar Hassan al-Bashir. Tuni na san ba za a rana ba kuma ba zan yi mamaki, don haka ina kira ga sojojin Niger da su yi ma kansu karatun ta natsu su ga cewa sun san irin zanga-zangar da ke afkuwa a kasashen duniya daban-daban, har ta kai ga sojoji suka karɓi raba ma suka jiwa mulki kuma ƙasa ba ta zauna lafiya. Don haka ina kira da sukan sojoji su talakan ƙasar Sudan taimakon sun karatun ta natsu da wacewa ba su kare ƙasar cikin wani hali na kai ba. Su yi ƙoƙari sojoji, su yi ƙoƙarin da za su ba da mulki ga Farar Kwalla domin su samu cigaba na ta samu ba baya. Don haka ina kira ga Sudan da a zauna lafiya, kai ya zan wajen gyaran gira a rasa ido. Fata Allah ya zama da fashin fulon mu lafiya, ya ba mu lafiya zama laya a kasan jinin mutum ba ce daya. Na gode mai magana Kasimu Aliyu don matasan asada a jihar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa magana abun didi gunza gunza lokal gamban jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga Jalal Muhammadu Buhari, ya kamata ya tsaya sai talakan Najeriya na cikin kasa mai wuya. Ni duk inda ka duba gidajen mai Najeriya an rubuce musamman jihar Kebbi, yau za a ce duk lokacin da Jalal Muhammadu Buhari ya hau mulki salamin rayuwa da mu intellecta. Gaskiya talakan Najeriya na bin Jalal Muhammadu Buhari bashi. Yau abinci ya yi tsada, magani ruwansa asibiti komai kake ya yi tsada. Ni ba na za a yi matalaka, ba a yi matalaka albashi, a sauka za a matalaka kayan masarufi, ka kai ka suwa ka zai shinkafa da sauki, ka zai gero da sauki, ka zai mai da sauki, a ce babu. Sannan magana na biyu, ya kamata a wani da harkar tsaro a dakile ta'addanci zamfara mai duguri abubuwan ta'addanci na ana yaduwa, kuma a yi bincike na ƙwaƙwaf a gano suwa naka ba su makamai, suwa naka sponsorin ɗinsu. Amma gwamnati na kata yaya su, ya kamata talakan Najeriya ya huwalka. Duk shugaban da ya to idan da ya aiki ba kai sai a zaɓi wani, amma talaka koyon shi ana zaɓin shugaba kuma shugaba babu cigaba. Saboda haka muna magana da babban murya Jalal Muhammadu Buhari, dawo da talakawa Najeriya suna cikin saka mai wuya ga tsadar rayuwa ga matsalar tsaro, kuma a ce babu mai magana da kayi magana a ce ɗan adam duk da bai APC ne kai, amma dai ita gaskiya guda ta dole na a kyautata ma talakan Najeriya. Mai magana abin da ke zama shugaban da ake Najeriya.
To yanzu kuma ga Muhammad Baballe da labaran duniya amman fa a takaice.
To Ibrahim ga labaran a takaice. 'Yan majalisun Amurka sun yi murnar kama wanda ya kafa WikiLeaks da take kwarmata bayanai ta kafar yanar gizo Julian Assange a Birtaniya, kuma sun matsa kan a kawo shi Amurka domin ya fuskanci shari'a. Shirin da sojojin Sudan suke yi na babakere kan madafin ikon kasar yana samun suka daga masu zanga-zanga da kuma kasashen duniya waɗanda suke so su ga kasar ta Afirka ta koma turbar demokuraɗiyya. Ministan tsaron Sudan ya sanar da juyin mulki ta gidan talabijin na kasar a jiya Alhamis, bayan da sojoji suka hambar da daɗaɗɗen shugaban kasar Umar al-Bashir daga karagar mulki bayan an shafa watanni ana ta zanga-zanga akan mulkin na nasa na kama karya na tsawon shekaru 30. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis ya yi imanin cewa manyan jami'an tsaron Amurka sun yi wa kwamitin yakin neman zaɓensa na shekarar 2016 leƙen asiri.
To na muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri.